Amurka ke magana akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar Asabar 10 ga watan Agustan shekara 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sirfil Hashim Gumel. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami cikin tekun Gaba ta Gabas. Wannan shine gwaji na biyar sama da makonni biyu. Gwajin makaman na yau Asabar na zuwa ne ƴan sa'o'i bayan da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ya samu wata kyakkyawar wasiƙa daga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ya kuma ƙara tabbatar da cewa shi bai damu ba akan gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin gajeren zango da Koriya take. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce an harba makaman ne daga kusa da yankin Hamhung dake gabashin Koriya ta Arewan, sai dai babu tabbacin tsawon tafiyar da makamin yayi kafin ya fada ruwa. Cikin watanni biyu da suka gabata, Koriya ta Arewa ta yi ta harba makamai masu cin gajeren zango cikin teku saboda tana fishi da atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. A ɗaya ɓangaren kuma, Koriya ta Arewa na fama da matsanancin fari da bar taɓa ganin irinsa ba shekaru samar 35 da ambaliyar ruwa na lokacin bazara, lamarin da ke ƙara haddasa ƙarancin abinci, duk wanda cewa gwamnatin ƙasar na kashe miliyoyin daloli wajen kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa domin bunƙasa shirin makaman nukiliyar ta. Kungiyar agaji ta IFRC ta faɗa wa sashen Koriya na Muryar Amurka cewa halin da ake ciki na jin kai a Koriya ta Arewa abin damuwa ne, yayin da take ci gaba da saka ido akan matsalar fari da ke faruwa wanda ya riga ya haifar da ƙarancin abinci. Ba lalle bane zaman tattaunawar cinikayya da za a yi tsakanin Amurka da China ya faru ba, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai a jiya Juma'a. Da Muryar Amurka ta tambaye shi ko zai soke zaman tattaunawar da aka shirya yi a nan birnin Washington DC, Trump ya ansa da cewa watakila, yana mai tabbatar da cewa an shirya zaman ne a wata mai zuwa, amma ko za a yi ko za a soke za mu gani. Shugaban kasar ya fara wani taron manema labarai na mintuna 30 a fadar White House ta hanyar yin shela cewa ba mu shirya samar da yarjejeniya da China ba, duk kuwa da rikicin cinikayyar da ke ƙara ta'azzara bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman tattaunawar da aka yi a Shanghai makon da ya gabata. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Somalia ta ce harin bam ɗin da aka kai na baya-bayan nan da ya kashe magajin garin Mogadishu, wata 'yar ƙunar baƙin wake ce mai bukata ta musamman ta kai harin, wadda wata mace ta biyu ta taimaka mata. A wata sanarwa da gwamnatin Somalia ta fitar jiya Juma'a, ta ce matan biyu ma'aikatan gwamnati ne da ba a bi tsarin da ya kamata ba wajen tantance su kafin a ba su aiki. Sanarwa ta ce matan biyu sun ɗauki hutu daga aiki har na tsawon wata guda domin su yi tafiya zuwa yankunan ƙasar da 'yan ta'adda ke riƙe da ikonsu. Tashin bam ɗin ranar 24 ga watan Yuli, wanda ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai shi, ya kashe mutane 8 ciki har da magajin garin Mogadishu Abdulrahman Umar Usman da wasu jami'an gwamnatinsa. Ana sa ran masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Hong Kong za su bijirewa umarnin 'yan sanda wajen yin wasu zanga-zanga hudu a ƙarshen makon nan. Baki ɗayansu jami'ai sun dakatar saboda fargaba game da haɗarin da ke tattare da su, abinda masu suka ke cewa ƙara daƙile 'yanci ne a yankin da ke ƙarƙashin China. An miƙa takardun izinin yin zanga-zangar baki ɗayansu domin neman amincewar ƴan sanda. Jami'ai dai sun amince da wani gangami ɗaya tal a wajen shakatawan nan na Victoria Park ranar Lahadi. Wannan shine ƙarshen mako na uku a jere da ƴan sanda suke dakatar da wani taro na masu ƙin jinin gwamnati a birnin da aka sani da manyan zanga-zanga. Daga ƙarshe ƙasar India ta yi sassauci jiya Juma'a a Kashmir domin bayo musulmai waɗanda su ne mafi yawan al'ummar yankin damar yin sallar Juma'a, duk da haka sai da aka yi zanga-zanga a yankin da ake jayayya. Wannan yanki da ake rikici a kansa tsakanin India da Pakistan yanzu ya share kusan makonni biyar ba a shiga ba a fita cikinsa, aka kuma tsinke duk wata hanyar sadarwa.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararren likita a fannin masu larurar kwakwalwa, ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi a duk shekara a nan Amurka. Dr. Nafisa ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma yi bayani akan taron da ta zo. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata.
To zuwan kina Amurka me yafi burge ki ko in ce me yafi baki mamaki ko ban dariya ko kila ma ban haushi
a zuwa ta nan? Abinda nayi tunani kafin nazo shine mutanen Amurka ba mutunci gare su ba, babban tunanin da na rika yi kenan a kaina.
Kun Allah,
haka na ni ban san ya akai wani wannan tunani, sai na rika tunanin kaman zan samu kyamata sosai. To amma kuma tunda nazo sai naga abun mamaki shine ko ina na shiga garin da aka tura ni karatu a New Jersey, New Brunswick, nan muka zauna. Gari ne da akwai turawa da yawa a wurin, amma kuma akwai bakakken fata ma a wurin, amma ba da yawa ba sosai. To amma kuma sai na fahimci cewa duk inda ka shiga mutane na sha'awar ma su magana da kai, suna farin ciki, duk wani taimako da ka nuna alamun kana neman taimako, to da sauri-sauri za su yi amfani da ƙarfinsu da lokacinsu su ga sun taimaka maka.
Allah.
Bayan nan kuma abu na biyu da ni kuma to kafin in zo da mani tunanin to barin in na zo dai ina dan jarraba. Abubuwan da ya tura hannun ni ma dai in ga me suke dan yi.
To
in dan taba dan wani abu. To da yake yanayi na ba mai son yawan yawo bace ko hayaniya. So amma abinda nayi tunanin zai mun sauki shine abinci. Sai nace to abinci dai ko ina ka je dai dole ka ci abinci.
Haka ne.
So in naga abinci abinda ban ma taba ci ba a gida zan gwada.
To.
So kuma tunda nazo abun sha'awa kuma sai wasu abubuwan da ban tunanin zan so ba sai na so su.
Da shinkafa nan da ake hada da lemon tsami da zuma.
Waɗannan da sauki. A waɗannan ban so su ba, amma akwai irin abubuwa da zaka ga an hada fruit, kankana da cheese, kamar cukui. Sai ne mamakin cewa na ji dadin wannan, ban tsammanin zan ji dadin shi ba, dan ne tana ya zaka hada zaki da kuma gishiri-gishiri da tsa, ya za a hada shi yi dadi, to sai kuma gashi na ji dadin
shi. Allah sarki. To doctor, yanzu bari mu koma batun aikin ki. Me ya baki sha'awa ya sa kika karanci fannin masu larurar kwakwalwa?
To nayi karatu na da muke karatu na likitanci a Ahmadu Bello University Zaria. Tun dama ina da kuruciya ta haka, ana kokarin a ƙara motivating ina koko in ce a sa in yi sha'awa yin karatu da ya shafi wurin al'amarin mata da ciki da haihuwa. Da muke makaranta aka sa muka yi zagaye na karatun mu watan mu hudu a wannan bangare. To amma nan lokacin yanayi na rayuwa, na yi aure, ga ciki, ga menene, na haihu, abubuwa dai da yawa. So ina ga ko wannan yi contributing ne ban ni reason ne wannan zagayen din da wata huda akai ban zuciyata bata amshi ban gamsu ba gaskiya sosai to amma kuma dama ko da ne karatu na gama shi kuma karatun bangaren kwakwalwa sati hudu kadai muke yi a wurin wata daya kina so muka yi sati hudu da muka yi wannan karatu kawai gabaki dai sai naji a raina dukka a bangarorin da muka yi zagaye kala kala shekara nawa muna zagaye muna karatun likitanci wannan wata daya da muka yi shi kadai naji kawai ina sha'awa
Allah sarki
gabaki dai babu abin da
ya tsamu to me ya faru wurin da har ya baki sha'awar kije ki karatu a wannan fannin
na a wannan karatu ba zan iya tuna takamaimai menene ba amma da ake bayanin da yake karatun wannan bangare ya dan bambanta da sauran
bangarori
da ya shafi likitanci ko ko aikin lafiya na jiki saboda bangare ne da muke cewa yana da science kuma yana da art a cikin shi dole sai banda karatu na tsari karatu na littafai da wane ne ya kuma hada da hikima sai da hikima da basira da fahimta sai kuma ka bude ranka ko ka saki ranka kan cewa ka fahimci me wani yake fadi ka saurari me wani yake fadi
kwarai
to abubuwa ne kuma da suna da bukatar ya zance ne wasu dabi'u waɗanda ba kowanne likita bane ko ko ba karatun likitancin yake baka shi ba a zahiri sai in kai kanka kana da irin waɗannan halayya to shine yafi maka sauki to da ni wannan karatu da muka yi wannan zagaye wata daya kawai gabaki daya a lokacin ko yan ajin mu za su iya tunawa da an fara wata magana da ta shafi ta fannin kwakwalwa sai a ce ina Nafisa ku kira ta taimako ku bayani to daga nan to kuma nazo lokacin da muka yi karatun nazo na fahimci cewa mutanen nan dake da laluran nan tsakani na da su ba wani bambanci ni dai a gani na saboda na hadu da mata waɗanda suke kamar ni yanda muka yanda na taso rayuwa ta da iyaye na da ƴan uwa na da you know karfin gwiwar da na samu da komai na ga su to amma kuma yau gashi yau Allah ya jarabce su da lalura irin wannan
to ma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar A madadin Dr. Nafisa Hayatuddin da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
mu kuma da ma ba kungiya ba ce ni addini nake yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle ne mun fita kiran kan ne ke yi ba
ka taba jin malam dai da goki ya fito ya ce ina so a amara da gwamnati
kana ki ga ka dinga ka gama sallati bi ma duk da hanya
ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya sai kamar haka ka zo ka rike mun hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yayin da wasu daga cikin jagabannin kungiyar da gwamnati ta halarta ta Asia wato Islamic Movement of Nigeria ko IMM ke cewa a shirye suke su daida muzahara ko kuma tattakin da suka saba yi akan tituna bayan da gwamnatin ta ce ta halarta kungiyar ta su. Wasu da suka hada da yan shi shugaban yan shiya din wato Suhaila yan shi Sheikh Ibrahim Zakzaki suna nuna cewa su ba za su daina yin abin da suka saba ba na fituwa su yi wuja da hukuma jin kadan bayan ayyana wannan haramcin gwamnatin Najeriya ta shugaban Muhammadu Buhari ta yi sauri ta fito ta ce ba fa ta hana yan shiya yin addini ba ne kungiyar su ce ta haramta to yanzu shugabannin kungiyoyin addini da dama da suka hada da Bala Abdullahi Launa Izala har ma da wanda ba musulmi ba irin su Cardinal John Aikan wato shugaban kungiyar kiristoci masu bin katolika a Najeriya da sun fito suna bayyana ra'ayoyi iri-iri kan wannan haramcin da gwamnati ta yi da kuma ci gaban da ake yi da rike shugaban yan shiya din Ibrahim Zakzaki saboda irin fargabar da ake yi na cewa wannan tarzoma ta yan shiya da gwamnati na iya jefa Najeriya a cikin wani tarnaki mai kama da na Boko Haram yasa abin yake ta janyo hankalin mutane ciki da wajen Najeriya yanzu haka ma da muke zancen nan da ku rahotanni sun ce shugabannin yan shiya din sun garzaya kotu domin su kalubalanci shi wancan haramcin da aka ce a yi musu kamar yadda zamu ji a wannan shimfidar da Nasiru Adamu Hikayat zai mana.
Almajiran Ibrahim Elzazaki sun dauka gagarar haramta su da kotu ta yi bisa bukatar hakan daga gwamnatin Najeriya. Yan tafiyar ta Shia a Yemen a takeice sun bayyana haka ne bayan matsayar da yar jagora su Suhaila Elzazaki ta fitar a wani faifan bidiyo yana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da matattaunawa. Babban almajirin Elzazaki Muhammad Ibrahim Gamawa ya fara bayyana dauka gagara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila.
Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun kalubalantar wannan rantsuwar haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka ba mu shawara aka ce wai magana in tana kotu ba a yi ta sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu za ta kama mai sauti amana za ta kama mai magana da mu kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha dan kar mu shawo mu ci ma za a kama ita kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu.
Babbar kotun Kaduna za ta duba batun ba da izini ga Elzazaki ya tafi asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko kuwa lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamu Hikayat murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tare shi ka Nasiru. To akan wannan lamarin na yan shiya ne shi Nasiru ya shirya mana wannan muhawara da za mu soma yi a yau akan wannan rikici na yan shiya da gwamnatin Buhari.
Ina tare da Muhammad Ibrahim Gamawa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Malam Ibrahim Elzazaki ne kuma kakakin musamman ma wannan muzahara da ake a Abuja. Sai kuma Comrade Ali Waziri wanda masani ne na harkokin tsaro. Farko Muhammad Ibrahim Gamawa faɗa mana kwanaki mun yi hira da kai ka bayyana cewa ba za ku daina fitowa wannan muzaharar ba. Zuwa yanzu kun sauya matsaya ne ko kuna kan batanku?
Abubuwan da muke yi su ne nuna alhininmu da rashin jin daɗinmu da abubuwan da ake mana waɗanda yake sun saba ma dokokin Najeriya. Kusan mu kaɗai ne wanda kotu ta ce a yi mana adalci aka yi tsinoni aka ci mana adalci. To biyu ɗannan abubuwan da suka faru suka kafaɗe mana sai muka ga mu kuma ba masu ɗaukan makami ba ne sai muka ce to bari mu bi hanyar da ta dace wanda duniya ta sani mu fito mai muzaharori mu riƙe ɗan alluna da muka rubuta a kai kamar da muke tunawa shi shugaban ƙasa Buhari cewa ya rantse zai kare dokokin Najeriya cewa kotu ta ce a saki malam gaggaki kuma ya kamata a bi dokar kotu. To ma dama ba wata kotu a Najeriya da ta haramta fitowa a yi muzahara cikin lumana da kwanciyar hankali sai za mu ci gaba da bin wannan gargaɗin wanda hali
ce da muke kokarin ɗaukar wannan shiri na ga wani hukunci na babbar kotun tarayya da ke ma ayyana ita wannan tafiya ta Malam Ibrahim Elzazaki wato Islamic Movement in Najeriya cewa haramta tafiya ce. Shin ka ga wannan sanarwar?
Eh na gani amma mu abinda muke faɗa kungiya suka haramta. Mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi muna yin abubuwan mu ne da muka fahimce su Alƙur'ani da hadisi gargaɗin iya fahimta ne. Idan aka ce an haramta kungiya to lallai mun bamu taɓa kiran kan mai kungiya ba.
Muhammad Gamawa abinda ka rubuta Islamic Movement in Najeriya wacce kuma ita ce tafiyar Malam Elzazaki ita aka haramta aikinta a Najeriya.
Ito amma idan ka karanta abin sun ce kungiya ce wanda suke kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma shi ne da ba mu din ba ne in ni ne kan muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne aka ɗebi jama'an mu da ransu da raunukan su aka ja ta binne a rami guda mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana turkusa mana ana kashe mu ba mu ɗauki makami ba.
Comrade Ali Waziri me zaka ce kan yadda ita tafiyar Malam Ibrahim Elzazaki ke yin muzaharori ko zanga-zanga saboda sakin shi malam din?
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Mallasu ina godiya da kokarin saka ni a cikin wannan tattaunawa na tsakanin mai wuya. Dan uwana ina maka barka da zuwa. Malam Nasiru Hikayat, muna da abubuwa laifuffuka guda biyu kuma muna da kuma abubuwa da suke kawo tannika a ƙasa guda biyu. Malami ya yi magana cewar su kaɗai ake zalunta su suke aka cutar da su ake cin zarafinsu. Watan babban abun ma wishin ma ne shi'a. Kaga shi'an nan a Najeriya ta kasu biyu. Akwai shi'a ga Sheikh Hanza Lawal wanda yake shi ya yarda da gwamnati da tsarin gwamnati da kuma dokokin gwamnati kuma yana nan a jihar Kaduna kuma yana gudanar da al'amuransa ba iri ɗaya da shi na Malam Ibrahim Al-Zazzaki ba. Ni a fahimta ta kuma akwai kuma tafiya ta Malam Ibrahim Al-Zazzaki wanda take fakewa da yamin Shi'a Islamic Movement of Nigeria. Take gudanar da abubuwarta, take kuma ayyin abubuwa da waɗanda bai cancanta ba da wanda ya cancanta. Misali, ni dai na bi diddigin al'amuran nan tun daga kashe ƴaƴan malam da aka yi na farko a lokacin da Jonathan ke mulki da kuma abin da ya faru na biyu lokacin da Buhari ya zo kan mulki. Zan baka ita gundarin ita wannan Islamic Movement of Nigeria na Malam Ibrahim Al-Zazzaki ta ɗauko salo ne na wata tafiya. To Malam Ibrahim Al-Zazzaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan Shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyo na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kauda gwamnati da take kai. Amma da a ce Malam Ibrahim Al-Zazzaki ya ce ni ɗan Shi'a ne, ina zan aƙidar Shi'a, ba na movement ta irin neman karɓe gwamnati ko ta hanya, to ba na wannan movement ɗin. To wannan abin zai ba shi dama ya addininsa, ina zo ina daga ta kuma ka ji wani abu guda ɗaya, zai ba da dama ya addininsa ya daga dama. Kamar yanzu alal misali zan baka Malam Nasiru Elekaya, akwai Malam Sheikh Ali Rubutu a ƙasar nan, babban malami ne wanda yake da madiya, ya yi da tsarin gwamnati, ya yi da abin da gwamnati take yi, kuma yake yin abu bisa kan doka. Ka taɓa jin Malam Ɗahir Bocci ya fito ya ce ina so a hamɓarar da gwamnati ko kuma in ana musu abin na zalunci? Akwai Sheikh Abubakar Gumi a ƙasar nan har yewa fati, shi ma ya yi gudanar da abubuwansa, yana da madiya masu ɗimbin tarin yawa a ƙasar nan. Ka taɓa jin ya abin da sauransu? Ina so in saka kanmu dan ya bari in sauka, bari in sauka, bari in sauka,
ya kamata in yoda maka martani
kamar bari in sauka, bari in sauka, bari in sauka minti dai dan Allah. Malam Nasiru Elekaya, akwai point din da nake so in raise.
Mun za ka rike point din kada kai ni sai ka kamanta Muhammad Ibrahim ka ji abin da ya faɗa mayar masa amsa mai kike.
Na ɗaya shi kamarin ne ba malami ba ne, ya kawo maganin asalin Shi'a. To wannan da wannan za a yi da sai a neman malami ne ya magana da shi, wannan ya tsinci abubuwan da yake biyu ne a wajen waɗansu mutane
da ba kuma fahimci tarihi ne kuma tarihi ba sai mai zai iya
kawo ni ni da mutum da wani
mutum ban ce malami ba, ni ban ce ni kaina malami ba, ban ce kai ni masani ne akan abin da ya shafi tsaro da kuma bibbi abubuwan da ke faruwa. Ni kuma ina da iko in yi bincike in yi nazarori da sauransu, ni ba yawa
ne tafi na ne dan da maka martani. Na farko mu mutum wani wai Abdullahi bin Saba ba da akwai shi da shi ya fara koya mana fi a da mu yi tafi dinga muna ga wajen sa muna bada muna masa addu'o'i da shirye da mu wannan hanya, amma babu shi eh kenan. Na biyu kuma ka ce wadan shi da ke da gwamnati, ban san wanda bai yarda da gwamnati ba, ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya je kotun kasa ba, ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya
je kotun kasa a kasar ta Abuja. A kotun kasar ta Abuja ta ce ina jin ka
ka saurare ni malakutun nan, ai mu muka fara zuwa kotu, in akwai kotu ne da ake bin umarnin ta, me yasa ba a bi umarnin kotun farko ba? Na biyu kuma Sheikh Jalbi shi da mamu gaba ɗaya muna amfani da fasfo ɗin nan na ƙasa muke amfani da shi. Shi kuma Hamzala wanda kuke faɗa da almajiri ne na Malam Al-Zazzaki, yau bisa ga waɗansu da lelansa ya buƙaci ya biya abu nan. Waɗansu muna jefa ƙuri'a, dama gwamnati Najeriya ta ce ita gida masu bisa zaɓen da kake ce ba dole ba ne ce ka zaɓi wani ba. Wannan zaɓe na ƙarshe an nuna ɗan gidan Malam Al-Zazzaki ya je yana zaɓen wanda ya ga dama.
Madallam, to wannan zuma tabi kenan na muhara da muka soma kan rikicin ƴan Shi'a da gwamnati a Najeriya. Idan mun dawo makon gobe ne za mu daɗa tsunduma sosai cikin wannan al'amari ɗin da za ku ji ma bambancin shari'a da ake yi wa Shi'ar Zazzaki a Kaduna da wacce ake masa a Abuja. Ha kuma za mu ji me ya ake da shari'ar Shi'ar Zazzaki ɗin da wacce aka taɓa yi wa shugaban ƴan awarin Najeriya na Iyamarai wato Udume Gojuku, da kuma hujjar ƴan Shi'a na garwaya maza da mata idan sun fito suna kan tituna. Yanzu kan madadin su bakin namu Muhammad Ibrahim Gamawa da Kwamar Aliyu Waziri da kuma musamman shi Nasiru Adamul Hikaya da Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Sai anjima.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
my own.